والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 13 da watan Rajab hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 4 da wata na 2 watan Fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin albarka na An-Nur a cikin littafin na Al-Arba'un An-Nawawi na Abu Zakariya An-Nawawi Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na 25 cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan majalisin mai tarin albarka kuma za mu tashi ne akan hadisi na 29 hadisin Mu'az bin Jabal Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda mali yace an Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah akhbirni bi'amali yudkhilni aljannah wa yuba'idni minan nar qala laqad sa'alta ana 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تله تتجافى جنوبهم عن المداجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملائك ذلك كله قلت بلى قال بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2216 a cikin littafin sa Sahih at-Tirmidhi sannan kuma al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi cikin Sunan at-Tirmidhi hadisi na 2973 al-Imam al-Albani ya ingantar da hadisin a cikin Sahih al-Jami' hadisi na 5,136 hadisin Mu'az bin Jabal mun riga mun san waye Mu'az da ka ba buƙatar mu dawo mu maimaita karatun da muka yi akan Mu'az bin Jabal Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda qala Mu'az bin Jabal yace qultu ya rasulullah nace ya annabin Allah akhbirni bi amalin ya annabin Allah abani labari ka bani labari bi amalin da wani aiki yudkhilni aljanna da wannan aikin zai sanadiyar shiga ta aljanna wayubaidni minan nar sanan kuma ya nisantar da ni daga huta malamai suka ce wannan yana karantar da mu himmar sahabbai game da sha'ani na addini da kuma lahira ce gaba gare su ba duniya ba domin ba su bai tambaye manzon Allah ka gaya min hanyar da zani ko aikin da zani da tara abu kaza da na dukiya da abu kaza ba abinda yake nema gun annabi shine annabin Allah ya ba sa labari ta hanyar karantar da shi abinda zai sanya shine silar shigar shi aljanna kuma ya kasance sanadiyar nisanta sa daga wuta domin ba wani aiki mafi girma a rayuwa da mutun zai yi nasara a kansa kamar a ce ka je alkiyama Allah ya sanya ka aljanna shi yasa Allah subhanahu wataala da kansa ke cewa faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar aka tsare aka kare shi daga shiga huta kuma aka shigar da shi aljanna to Allah ya ce wannan kan yayi dace ya samu dacewa a wannan rayuwa ta duniya kuma da gobe alkiyama ya Allah ka sanya aljannati makomarmu yake cewa annabin Allah a bani labarin abinda zai kai ni aljanna da kuma abinda ni zai nisanta da ni da huta ma'ana in nayi wannan aikin ba ni ba shiga huta har abada da ikon Allah qala sai manzon Allah yace da Mu'az laqad maluman balaga suka ce wannan tawkidi ne ta hanya guda biyu ya kawo lamun kuma ya kawo qad laqad sa'alta ana azimin annabin Allah yace masa wallahi ka tambaye abu mai girma tabbas Mu'az ka tambaye abu mai girma domin wannan ita ce rayuwa gaba daya ita ce rayuwar karshen al'amarin madogaran mutum a gobe alkiyama shine abin da ya kamata kowannen mu ya dinga tunani ina ne makomarsa gobe alkiyama to wannan ita ce rayuwa rayuwa kenan ka samu dacewa da gidana na aljanna Allah ka taimake mu da samu aljannan nan annabin Allah yake ce masa kai tambaya akan abu mai girma tunda ana bayanin aljanna ce to ka san ku aljanna tana da girma gaske ko kasa Allah yake annabi yake cewa inna sil'ata Allahi ghaliya janna hajar Allah abace mai girma mai tsada sannan kuma hajar Allah tace aljanna ai hajar Allah da Allah yake tallatarwa tace aljanna kadibi irin yadda Allah subhanahu wataala ya kera wannan aljannar irin abinda Allah ya zuba na ni'imomi na jin dadi na rayuwa duk wani abu da ka sani na wahala a duniya wallahi in ka shiga aljanna ka karawo da shi duk abin da kake fama da shi a duniya da ka je aljanna to an kare wannan abun sai annabi ke cewa amma wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allahu ta'ala sai dai wannan abun da ka tambaya aikin da zai sanya mutum aljanna da kuma kare mutum daga shiga huta abane mai sauki da wanda Allah ya sauke ma abane wanda yana da sauki amma fa ba gama gari ba al'umma akwai tsirarun al'umma da Allah ya taimaka da irin wa'annan ayyukan in Allah ya sauke maka al'amari a rayuwa sai ka kuma kana ta tafiya ka rasa yani aka yi cikin abubuwa ci taysirin ubangiji sauke wa al'amarin Allah cikin komai ana bukatar sa kuma ka dinga roƙon Allah ya dinga sauke maka al'amurra na rayuwa baki daya shi yasa daga cikin abubuwan da annabi ya karantar da mu na addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske da musulmi ya kiyaye musamman cikin lokacin da ka shiga cikin wani matsanancin hali na rayuwa halin jarabawa aboko halin kasuwanci hali duk wani hali ka shiga na rayuwa indai zaka dinga karanta wannan addu'a zaka samu cin nasara a rayuwa to al'amarin Allah ya sauke maka in Allah ya sauke maka al'amari na rayuwa sai dai a dinga ganin ka kana ta yi sama a rasa yani akai shi kuma Allah ya shiga cikin al'amarinka daga lokacin da ubangiji yake ka maka agaji a rayuwa to wallahi ba wanda ya sai baya gare ka a rayuwa babu shi daga lokacin da aka ce Allah na tare da kai a cikin al'amuranka yana sauke maka al'amura wallahi lazim ba wanda zai ga baya gare ka kullun sai mu tattauna suna mamaki ya akai wani yin kaza shi kuma alhali al'amari ne na Allah subhanahu wataala idza kana Allah ma'aka faman alayka na sha mai ta wannan abu in Allah yana tare da kai a tare da taimakon sa duk duniya kowa ya juya maka baya baka da matsala a rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya sauke mana wa'annan ayyuka na shiga na aljanna sannan kuma annabi yayi gaskiya wannan addini gabaɗaya Allah ya shimfiɗa shi ne akan sauki addinin musulunci mabaniyun alal yusr an gina musulunci akan sauki babu a musulunci ba wani abu mai tsanani a rayuwa kamar da Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr ubangiji subhanahu wataala yana so muku ne sauki a rayuwa Allah baya son ya tsananta muku Allah baya nufin ya tsananta mu dan annabi adam a sha'ani na rayuwar addini, idan kaga mutun na wahala to shine yusuf, gabari addini babu wahala, inna hadha ad-dini yusuf, haka manzo Allah ya ce tabbas wannan addini akwai sauki gare sa, walan yushaddu ahadun, ba wanda zai tsananta ma kansa a cikin wannan addini face addini ya galaba a kansa, haka addinin nan sauki gare sa. Kuma annabi yake cewa yastiru wala tu'assiru, ku sawwaka ka ku tsananta, ana son sauki cikin komai na rayuwa, ba buƙatar tsanantawa. Wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj, Allah bai sanya kunci ba yauni akan a cikin al'amari, inna ma al-usri yusra, duk abun da ya tsanani tare da shi akwai sauki a rayuwa. Sannan kuma manzon Allah yake cewa yastiru wala tu'assiru, ku sawwaka ka ku tsanantawa rayukanku, wa bashiru wala tunfiru, ku dinga mutane al-bishri, ka ku dinga kowar mutane, ka zama to mai bushara wa mutane da sauƙin al'amari cikin komai, ba sai addini ba, hatta a kasuwanci kaka zama to irin sakan karo ƴan kasuwannin da ba sai kasuwanci ba, da mutun zai zo sayan abu gunsa kaje mutun yace in kana sai ka sai, in baka sai ka tafiyar ka, wannan ba a wannan sakarci ne. Annabi yace bashiru wala tunfiru, cikin komai ba a saka kore mutane a harkar addini, kaka kore dan siyasa ya ejin mutane dan a ja musu kudi a balantana kai malamin addini, ashe mim babi aula mai karantar da addini yafi kowa fasaha da zalaqa wajen jayo hankalin mutane, ba wajen kore mutane ba a cikin tafiyar sunna. So ake ka dinga jayo mutane ba su fahimci da'awarka ba, kayi kokarin tasiyar hayyan da zaka bi ka karantar da su, ba ka korar da su ba. Wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayi a rayuwa, annabin Allah ya bi hanyoyi da dama ta jayo mutane, wasu ta hanyar kyautata musu mu'amala. Akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin duk wanda ya gansa annabin Allah ya ce ya sare masa kai, umarni ne duk wanda ya gansa, manzon Allah ya ce ya sare masa kai, sai gashi a hannun sa ba san ko shi waye ba, aka kawo masa aka kashi a masallacin annabi, annabi ya ga shi ne kuma annabi ya bada umarni, yanzu kan ya shigo gidan manzon Allah yana karkashin jagorancin annabi, sai annabi ya ce a kalisa kadibir rahama ta manzon Allah, sai annabi ya ce a dinga kawo masa abinci a gidansa, daga gidan manzon Allah yake kawo masa abinci, ya ci abinci ya sha madono, sannan kuma ya kwanta nan yake a masallacin manzon Allah, sai daga tsawon kwana uku yana daure a ƙarshen manzon Allah ce atli qusarahatu, ku sake sa, aka sake sa ya tafi ya dawo, da ya dawo sai yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, ina shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kai kuma annabin Allah ne. Aka tambaye shi ya kai kwanaki a gidan manzon Allah baka musulunta ba, yanzu me ye dalilin kana musulunta, yace idan na musulunta a farko za a ce wahala ce na sha a hannun su, shi yasa na musulunta, amma abin da ya jani da musulunta da kyakkyawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda manzon Allah yake saka min fuska, duk da ina cikin masu nuna adawa da kiyaya ga manzon Allah, wannan bai sanya annabi ya rike da dabi ba, a gidansa ake kamin abinci, kuma ya sanya masu kula a kaina, kuma cika da wanda cutar da yake, kaga manzon Allah rahama ce kullum annabi ya jayo mutane yake yi, yana jayo mutane zuwa gami, zuwa ga wannan addini. Da haka mu ma a matsayinmu na masu koyi da bin sunnar annabi, wajibi ne akan mu tafakin da'awa mu dinga jayo mutane, kada mu kora mutane, ka dinga nuna mutane abin da yake mai kyau da abin da bai da kyau, kuma ka mu'amalce su. Haka manzo Allah ya ce, manzo Allah, walau kunta faddan ghalizal qalbi law faddu min hawlik, da ka zamanto mai kausasawa mai tsanantawa mai zagin su, to da sun watse daga kewayenka, فبما رحمة من الله لنت لهم إن جاء الله كو دليل الرحمة أبنجي الله يتير نكيك تبي أما سكاو كسام كنس كدبير من ذن الله يسك قبيلو بدابي باسا شجتوا أغرين مدينة قبيلة الخوص ده حجرز النبي ياتب ده سسونا ركتي أما من ذن الله صلى الله عليه وسلم كدبير بنو قريز قبيل بنو قينقاء بنو قريز بنو نادير لكن سلعنا سام مسلمي يهوداواني أما سبو ده معاملة da manzon Allah yake da su sallallahu alaihi wasallam, sai zamanto suna shawar addini na wannan musulunci. Don haka wannan addini mai sauki ne, la yushadda dina ahadun illa ghalabahu, ba wanda zai tsanantawa akan addini face sai wannan musulunci ya rinjaye sa. Karka zamanto mai tsanani, ka zamanto tsakatsakiya, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ka zamanto mai sauƙin al'amari, musamman ma a da'i ana son ya zamanto mutum wanda yake da sauƙin al'amari. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. To sai manzo Allah ya ce masa abinda zai kai ka aljanna, ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a, ta'budullaha, ka bauta wa Allah, ma'ana ka kaskantar da kanka ta hanyar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, kana mai kaunar shi Ubangijin kuma kana mai girmama sa, shine ma'ana ta'budullah, ka bauta wa Allah, ta hanyar kaskantar da kai da kanka wajen yi wa Allah bauta da kuma mi son Allah subhanahu wataala da kuma girma Allah subhanahu wataala dole ka ka zama to ka kaskantar da kai wa Allah subhanahu wataala ka biki kanka kai ba kowa bane gaban Allah subhanahu wataala manzo Allah bai tabbata ka nuna kansa wani wata abu ba annabi sabir takabburi bai da girman kai kuma ka zama to mutum mai takabbur a wajen bauta shi yasa Allah subhanahu wataala ya sharanta mana wasu ibadu wanda cikin su ka so ko baka so sai girma Allah a ciki daga ciki akwai sallah daga cikin ibadu akwai sallah ba wanda zai sallah bai ruku'i ba wake ma ruku'i duk duniya wake ma ruku'i banda Allah babu duk duniya wake ma sujuda banda Allah babu shi ko duk duniya akwai gwamnati da ta samu mutane azumi kwana 30 sai babu ta wallahi wallahi babu ta kuma ba za a taba yin ta ba ba za a taba yin gwamnati da za ta iya sai mutane ba to abinci ta hana babu shi ba za ta iya ba amma ka dibi saboda jin tsoron Allah saboda ana mun kaskantar da kanmu Allah subhanahu wataala ila tilas dole mutum da muka ce zamu musulunci ana cewa ramadan ya kama har dadi muke ji wahala ma kai ba amma kana jin dadi zaka bauta wa Allah kuma ga kan ga kaya ga komai ciki firigo ciki kuma kai arziki ka damu da shi saboda mai arziki kake bauta kake wa Allah subhanahu wataala wannan shine kaskantar da kai kuma kana son wannan ibadar a zuciyarka kana kaunar wannan ibadar kakkai ibada ba ka sauta ka dinga yi kana kauna kana tana birge ka yanzu misalin kamar duk wanda zai je aikin hajji in mutum zai ikhlas zaga yana aikin yana jin dadi kan abin yana kaunatar da shi kamar musulmin kirki in ya taso sallah yana jin dadin gashi yana bautawa Allah subhanahu wataala zaka ake da bukatun ka bautawa Allah zaka kuma kada ka hada Allah da wani a wajen bauta ba a yadda ka hada Allah da komai ba komai matsayin mutanen ba a yadda ka hada shi da wajen da Allah a cikin abun bauta ba wannan mutum ya kasance annabi ne ba a yarda ba ya kasance wato mala'ika ne ba a yarda ba Allah baya bukatar ka hada shi da wani abu a wajen bauta shi abinda Allah yake da bukatar ka bauta masa shi shi kadai wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin dole ka zama to duk abinda zaka yi dan Allah zaka yi in kana bukatar aikin ka Allah ya karba duk abinda zani na alkhairi duk abinda za ku yi na alkhairi wallahi tallahi idan bai hada sharadi guda biyu Allah bai bukata dole na farko sai kai dan Allah in zaka yi sallah kai dan neman yardan Allah dan Allah ya baka lada zaka yi azumi ba kace to dan kar bari mu yi dai kada a ce ba mu yi daga nan baka da niyyar kware ba baka da lada akan abin da zaka wani da yiwa dai baka da lada zaka je aikin haji kai je dan ka bauta wa Allah kai ibada ba dan ka dawo a dinga kiran ka alhaji ba mun fahimta to ana bukatar ya zamanto kai dan Allah sannan kuma kai bi sunnar annabi a cikin wannan al'amarin da zaka gabatar a rayuwarka dan haka wala tushrik bihi shay'a kar ka hada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta Allah bai yarda ba da hada shi da kowa hada Allah da wani a wajen bauta shirka ne kuma shirka hanya ce da take kai mutum zuwa ga wuta duk wanda ya zamanto mushriki wallahi ba yadda za a yi ya tsira a gaban Allah subhanahu wataala matukar mutum shirka yake yi to ba zai tsira ba gaban Allah subhanahu wataala shirkan nan kuma tana da fa'i ne karatu ce mai girman gaske sai sa abu na farin da aka fara karantar da al'ummar manzon Allah shine tauhidi shekara 10 manzon Allah yana karantar da mutane tauhidi aqida a san Allah subhanahu wataala ya za a san waye saboda in baka san wanda kake bauta ba san girman sa ba za ka iya halartar da shi ba a wajen bautar dole sai ka san waye ka san girman sa sannan za ka ji dadin bauta masa ina fatan mun fahimta yanzu da misali karamin misali bil isharta allazi bi yafhamu mutun ya doke ka aiki ya doke ka aiki baka san ko waye ba baka san ko waye ba wannan aiki yana da wuya a ce zaka kama masa kina bisa da misalin a ce ai ka san alhaji wani ne kuma ka san yana biyan kwarai ko kun bayyana a ce alhaji wani ne sananne ne cikin kowa ya rasa sannan kuma wannan alhajin baya wasa wajen biyan ma'aikata in ya dauke su aiki sannan kuma ma'aikatansa suna morewa suna jin dadi dan Allah ya take tsammanin idan aka ce ya dauke ka aiki sai ka je ka alaisu ko lafiya lau to ai wallahi almathlul a'la kadibi ubangiji da ya halitta sama da kasa yayi wannan alhajin baki daya sai ce zo ka bota min kuma ga abin da zan baka ko mun fahimta to Allah subhanahu wataala ya samu dace sai manzo Allah ce watuqimus salata kuma ka tsayar da sallah ka tsayar da ta da rukunanta da shurutanta duk abin da ake cikawa wajibat na harko akwai shurutan sallah akwai wajibatus salah sannan kuma akwai mustahabbat duka waɗannan abubuwan da arkani ka san su kuma ka cika su ka cika waɗannan ababen sallah abata shi ta ce mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa sai sa bayan tauhidi sai mi sai sallah sai ci kuma wato utiyar zakah kuma ka bayar zakata dukiyarka in Allah ya baka sallan nan kuma nafila ko farilla haka ita ma zakkan nafila ko farilla domin akwai zakata nafila akwai ta farilla wace ce zakata nafila sadaka yawa ita sadaka kuma kakka dibi karancin al'amarin a'a in dala ɗaya zaka iya bayarwa ka taimaka ma wani to wallahi taimaka in dala ɗaya zaka iya taimaka ma wani taimaka da ita a wajen Allah in ka san in kaga irin wannan abun ladar da Allah zai tanada maka ku dibi kissar sahabin da Annabi sai ya ce a kawo taimako malam ya rasa shi duk abin da a duniya bai da komai sai da dino kuma da dino guda uku haka yazo ya zanka shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zan Allah ya ji dadi masa addu'a abun ikhlasi ake so ka kisa duk abin da zaka yi da ciyarwa duk abin da zaka yi a yanzu a rayuwa wallahi alazim ba za mu kai sahabbai ba maza cewa yayi ba saboda girman sahabban da mutun zai dauki dutsen Uhud dutsen Uhud ya kai kilo 12 tsawon sa da zaka dauki dutsen Uhud zinariya mallakin ka a ce ka ba da shi fi sabilillah ba za ka kai ba kilo 1 da sahabin Annabi da ya bayar ba za ka kai ladar sa ba ladar ka ba za ta kai tasa ba saboda abin da aka yi da ikhlasi aka yi dan Allah aka Allah ka arzuta mu da gidan kai ya Allah kaka jarrabe mu da gidan wasu sai ba mu daka wa tu'tiyaz zakah kuma ka bada zakah wa tasum ramadan kuma ka azumci wata ramadan ka azumci wata na ramadan wata da yake fuskanto mu nan da ayan wasu wata dai da wani abu ko in Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana Allah ya nuna mana wannan wata mai tarin albarka wata hujjul bait sannan kuma ka ziyarci dakin Allah subhanahu wa ta'ala bima alhajj bima'ana az-ziyara kalmar hajj da larabci ana nufin az-ziyara idan aka ce hajja yahujju hajjan bima'ana zara yaziru ziyaratan ko faita da an ce hajji ziyara ce da larabci amma da aka dauki ma'ana ta malaman shari'a shine ziyarar dakin Allah mai alkurma a cikin watanni masu tarin albarka domin ba da wata ibada ta mai muhimmanci shine ma'anar aikin hajji wa'annan rukunan musulunci kenan guda biyar sai manzon Allah yake cewa ala adulluka ala abwabil khair ashe ba za ka so ba in baka labarin kofofin alkhairi kaga ya tambaye manzon Allah abin da yake da bukata abin da zai kaisa aljanna sai Annabi ga masa wa'annan abubuwa guda biyar to da daga cikin karantarwar Annabi sallu fi jagoji ta manzon Allah da yake duk wani malami a duniya gusa ya koya duk wani cita a duniya to Annabi shine ubansa a wajen karantarwa ga abin da ya tambaya amma sai manzon Allah ya kara masa da muhimmancin abin da zai karantar da shi wannan daga cikin aqidar Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala sai sa zamanin Ibn Taymiyyah daga cikin malamai suna masa raddi idan ka tambaye shi mas'ala sai ya zano masail sai rubuta maka littafi kas mas'ala guda sai aka fara masa raddi aka ce ah yo meke da suna aka ramaka Allah tambaya guda ka rubuta littafi sai ma daliban suke wadannan malaman raddi suka ce ah iba kai bibi hadisin annabi ba annabi tambaya guda kai masa kan hakul halaccin yin arwala da ruwan teku sai ya ce ruwan teku masu tsarki ne sannan kuma abin da ke cikin sa halal ne a ci kaga annabi ba tambaye manzo Allah hukunci abin da ke ciki ba saboda ya karanta da ke fa'ida sai manzo Allah lokaci wa ashe ha abin da ke ciki kai arwala kana cikin teku sai kai arwala kuma wani kanka ka samu wani katin ki sai ka biya da shi kuma ka gyara sa mun bayyana Allah ya dace da mu sai annabi ya ce ala adulluka ala abwabil khair ashe ba za ka so ba in nuna maka kofofi na alkhairi mas'ala ta alkhairi wannan yana kansa da mu kai zaman to abwab min babi almasail kamar da malumin shi ke kawo su ce babu kaza ai mas'alatu kaza ko kuma zaman to min babil hissiya zaman to ana nihin kofar da kanta wanda ake budewa a shiga annabin Allah ya ce ba za ka so ba in baka labarin ai kofofi na alkhairi wannan tambaya ce to kamar ba kawo amsar ba saboda amsar sananniya ce domin ita ce bala kware daga sai yana bukata saboda sahabbai ba su taba watan ba su taba yi manzon Allah abin nan ba inkari wani abu in zai magana to suna bibiyar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam suna karbar abinda Annabi yake faɗa musu ka san duk duniya ba taba wata jami'a ba university mai tarin albarka kamar jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fajami annabi sallallahu alaihi wasallam babu kirin babu wani wacece amma duk da haka malam jabir manzon Allah ya fitar da sallallahu alaihi wasallam ya fitar da injiniyoyi masu dimbin yawa an fitar da likitoci masu dimbin yawa a wannan masallaci an fitar da sojoji masu dimbin yawa akwai garda akwai police akwai gendarme akwai duwar duka akwai ciki a cikin wannan jami'ar ta annabi kuma su yi wa musulmi duka ba manufar su ba wai su zo su yi aiki dan su gyara wa rayuwarsu a'a su wa Allah yake da samu dacewa a gidan aljanna shi da suke ba suke suke aiki aiki su gaba da sahabbai shine sun yarda su ba da duk abin da suka mallaka a duniya don gobe su yi taykawo alkiyama kenan samu dacewa da gidan aljanna mu kuma yanzu Allah zai baka komai amma kuma zaka hana kafiya da ka more duniya da ka jika tare salahira Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wuce shi yasa ɗaya cikin sahabban annabi bayin rasuwar manzon Allah Allah ya masa buɗi ya tsaye shiga cikin daula sai ya fashe da kuka malan jadi yana kuka sai aka tambaye shi Allah ba zaka wa Allah godiya ba Allah maka ni'ima yace ka shi wajin tsoron yake a ce abinda Allah ya aje musu aljanna ne aka musu duniya suna ci saboda zamanin annabi wasu wani ga morewa ba sahabi zai ta masallaci yana jin yuwa zai iya tsayawa cikin sahu zai jaye haramin sa barna sai ya daura dutse dan ya samu azama sabaki a cikin sahu wai ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya tsaya ba saboda yana jin yuwa ya rasa abinda zai ci sai ya dauko duwatsu wasu yauni sai ya daura sai ya tsaya gindin sa dan ya samu tabbatuwa a cikin sahu yace yana jin tsoron abinda Allah ya aje musu a kiyama ne Allah yake ba su a wannan duniya sai ya fasa ci mu kuma yanzu kowa kokari yake ya samu duniya hasana kuma fil akhirah hasana Allah ya ba mu Allah ya ba mu duniya kyakkyawa kuma ya ba mu kiyama ba zai fi bada kace mai kyau wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ay manzo Allah ma yayi ko sallallahu alaihi wasallam annabi Allah akwai sa kwalisa wajen wanka kuma akwai sa da cin abinci mai kyau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bal ma bayar daga cikin zuhud sa tsoyin tufafi ba zu kudu bane ihram makai ne kusan girman kai da kai daban sannan kuma girmama kai daban akwai abin da ake cewa girman kai kuma akwai abin da ake cewa girmama kai to girman kai haramun ne amma girmama kai wajibi ne kakkai rawar shirin naka shine girmama kai kuma ba za a girmama kai sai in ka girmama kai karan kanka duk wanda yake so a girmama sa sai girmama kansa kuma yasa to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kun girmama kawunan kuma Allah ya raba mu da girman kai a rayuwa sai manzo Allah yake ce masa as-sawmu jannatun haquri garkuwa ce haquri garkuwa ce ma'ana yana hana mai yin sa as-sawmu azumi afwan azumi junna ko jinna ya zama to garkuwa wai kaya abinda ake kariya da shi ma'ana yana hana yana kare mai yin sa a duniya da alkiyama duk mai yin azumi na cikin kariya guda biyu a nan duniya na cikin kariya kuma a gobe kiyama zai samu kariya a nan duniya Allah zai kare sa ma'ana zai samu kariya ta amfani da abinda yake shahawa ta rayuwa domin yana azumi zai hana kansa gaba wannan shahawoyin ko haka ba zai iya kallon abinda Allah ya haranta sa ba sannan kuma zaka ga cikin azumi mutum na da azumi da kokarin karanta Qur'ani sauraron wa'azi wani ma sai azumi ya kare ba abinda yake sauraron sai Qur'ani amma ana cewa gobe sallah karan nan sai abinda Allah subhanahu wata'ala yayi kaga shi kanshi haƙuri garkuwa yana kare mutum auka cikin musiba ta mi ta halaka shi yasa manzon Allah ya baiwa gwabraye shawara annabi ya ba gwabraye shawara yace ya ma'asharal shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfajr yace wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija imamu yake cewa fa innahu lahu wija yin azumi garkuwa ce kansa akan fada cikin musiba ta zina shi kaga azumi ba karamin alkhairi bane a rayuwa ko sannan kuma gobe alkiyama watan idan mutum ya kasance yana yin azumi to kuma zai samu garkuwa daga shiga huta in Allah subhanahu wataala ya yarda in yayi da ikhlasi kuma ya bi karantar manzon Allah a ciki ina fatar mun fahimta duk wanda yake yin azumi a duniya dan Allah to zai samu garkuwa da shiga huta gobe alkiyama sai manzo Allah ce was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara ita kuma sadaka tutfi'u al-khati'a tana kashe watan huta abinan al-khati'a kurakurai zunubai da mutun ya aikata sawa'u wannan ta zamanto ko sadaka ta wajibi ko kuma ta mustahabi sadaka wajibi zakka zakka daga cikin abun da ke sanya albarka a cikin dukiyar mutun sannan kuma sadaka ita ma kanta wannan ko baka yadda zakka karaman to mai wata sadaka na da cikin siffar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sa da yawan yawaita sadaka manzon Allah fa zaka zo ka tambaya fa zo taba ce maka babu ba bai cewa babu malam Muhammad annabi da yake zaka zo tambayar sa bai da sai ya zai ce ba shi dan ya biya ba bukatar sallallahu alaihi wasallam amma yanzu fa uwar ku dai da mutum uban ku dai da shi kana da abun nan yazo ya tambaye ka ka hada sa shi faru wakin nan ka san yanzu abubuwan nan sai a hankali kuma sai Allah shi baka da sai a hankali tunfiqu yunfiqa alayka ka ciyar sai Allah ya ciyar maka ya ciyar akanka ka bada sai Allah ya baka ba wanda dubara sa tara masa kudi kowa kawai sai da yake kansa Allah ya ba su ko Allah shine yake bayarwa inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwati matin saka ciyarwa bayar da dukiya daga cikin abin da ke karawa rayuwa albarka annabin Allah ya ce a kullun safiya idan ka waye Allah na turo mala'iku na musamman a duniya su zo da wata mission mai girma suna cewa ya Allah duk wanda ka bashi yana ciyarwa ya Allah ka ƙara albarka ka tsare masa dukiyarsa ka sanya wa rayuwar albarka kuma ka baka dukiyarsa ka tsare sa dukkanin wata asara shi kuma ina cewa ya Allah duk wanda ka bashi bai bayarwa ya Allah ka turo hasara da bila'i da musibar tashi hankali a dukiyarsa kullun farin gari ya waye haka man kullun suna rawa suna wannan addu'ar kuma addu'ar mala'iku karɓaɓɓiya ce in mala'ika yi addu'a an kare Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma ya bamu ikon taimakawa kuma wanda ya yake da buƙatar taimako na farin shine madangin ka kullu ina faɗa baya ga cikin goninta ka zo ka zama to indararo baka ba gida sai ka san akwai irin waɗannan mutanen sun suna da yawa wanda Allah ya ba su amma wallahi ɗan uwansu ba kai wani hatta mata shi ba ta more shi tana mata alhaji amma wallahi ba ta more shi amma ba matan banza can ba kullu zawara ta za ta mulku wallahi kullun sai an gama ta haji kullun sai ta more kaji kullun ci take amma ai zama da kullu daga bakar miya sai daga goro sai abun nan kai kullun tuwon tuke ce shi ƙara lafiya Allah ya sa mu wange lafiya dan haka wanda bi kowa cancanta ne mora duke ka shi ne ɗan kusanta kuma daga cikin su na gaba mahaifanka uwa da uba su fi kowa jin daɗin dukiyar ka su sa mai kyau su sai mai kyau su kwanta sama mai kyau su ji daɗin rayuwa su su ma Allah ya mu dan su sannan kuma dangi uwa da dangin uba kar ka gaba su haka nan sannan kuma al-aqrab fal aqrab daga nan kuma sai makusanta zuwa makusanta Allah subhanahu wataala ya taimake mu daka annabin Allah ya ce sadaka tana kashe huta hutar zunubi ma'ana tana kashe zunubai kamar yadda ruwa suke kashe huta idan ka dauko ruwa ka sanya a cikin huta kowace ce za ta yi mutuwa ko to haka shi ma sadaka yake kashe yake waton yake kusar da zunuban dan annabi Adam a rayuwa shi yasa manzon Allah yake cewa yin sadaka a asirce ka bada dukiyarka a goye ba wanda ya sani tana kashe hushin ubangiji subhanahu wataala hushin ubangiji wannan sadaka tana kashe sa Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai ya ce wasalatu ar-rajul fi jawfil layli da kuma sallar dare sallan mutum a cikin duhun dare fi jawfil layli a cikin duhun dare shi ma yana karkara zunubai yin sallar dare lokacin da kowa yake barci na daga cikin abin da ke karkare zunuban dan annabi Adam wani sahabi ya tambaye manzon Allah ya annabin Allah ga yanin abin da zan yi shiga aljanna sai manzon Allah yake ce masa ka dinga sada zumunta ka dinga yada sallama afshus salama bainakum ku dinga yada sallama kaga mutum ku dinga assalamu alaikum akwai alkhairi tana kai mutum aljanna fa sai ce kuma ka dinga ciyar da abinci وتطعم الطعام كدينغا تيير دا ابونتي تيتي وات صلي بالليل والناس نيام كما كدينغا يين صلاه cikin dare lokacin da kowa yake barce ce tadkhulul jannata bisalamin kun shiga aljanna da aminci duk wanda ya rike wayannan ababan kaga mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aka sakan mutane huska ma'ana kenan ko ka zaman to kai na kowa sannan kuma ka dinga tiyar da abunci kana kokarin ciyarwa kana tiyar da abunci sannan kuma kana sallar dare manzo Allah ce da aminci baka da firgici kiyama ba za ka damu ba za ka shiga aljanna da amincin Allah subhanahu wa ta'ala kaga sallar mutum a cikin dare kuma idan mutum ya zama to yana tashi cikin dare yana sallah wallahi al'azim yana samu soyayyar ubangiji Allah zai so ka idan kana son Allah ya so ka a rayuwa to ka yawaita irin wannan kiyama kuma za ka dinga haske ko bi bakinka za a dinga haske za ka dinga haske cikin mutane ala ka masha Allah wani annuri sai a rinka kaman kudi ne gare ka kuma bawo Allah kudura ba ka da kiyamul layli ne kawai sirrin kiyamul layli ne kuma kiyamul layli na daga cikin asrarikin kiyamul layli duk abin da ka roki Allah yana baka Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma duk abin da ya damu ka ya dame ka ya maka tarnaki a rayuwa to ka bari sai kowa ya kwanta barci ya kwa yayi kwana a lokacin Allah ya sauko sama ta duniya ka tashi kai raka'a guda biyu ka gaya wa Allah bukata ka ce ya Allah kai ke yi Allah kaga irin halin da ke cika gaya wa Allah bayan kai raka'a nafila guda biyu ka daga hannu kana da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala annabin Allah ya ce wallahi Allah yana jin kunyar ka ne don hannunka Allah bai biya maka bukatar ka ba tuni ke ba gashi ba wani mutum ne yake tafi cikin daji sai dan fashi ya tare sa hadisi ne ingantacce a Bukhari dan fashi ya tare sa yana tare sa sai ya amshi dukiyar sa sai ce kuma yanzu rayuwarsa yake so ya karba ke dukiya kan na baka abu duk abun da na mallaka na mika maka rayuwar ko sai to yace ina wani neman wani abu guda dan Allah ka bai min wata alfarma guda yace na baka duk abun da zaka kai amma kan rayuwarka sai na karba yace ina so in yi tsiraka guda biyu yace ba matsala sai kai sallarka Allah ya je sujuda ya ga abu Allah yace Allah kaga dukiya yace na ba sa Allah ka nuna Allah ka nuna masa kafi karfin sa addu'an yake mala'ika na sama ta uku yaji yana wannan addu'ar Allah yace an baka umarni kaje ka cece shi sai gashi ya to kamar kawai gab wannan mutumin gashi kamar meke da suna mutum a gaban sa kawai ko da yake je yake tashi sai ina wancan mutumin a babu shi sai ke tambaye kai waye yace ni mala'ika ne daga sama ta uku lokacin da kai addu'ar farin yace sai da sama ta girgiza sama hezo ta girgiza saboda girman addu'a kada wanzo baka addu'a sai da sama ta girgiza yace ko da kai ta uku sai kakin kai ta uku Allah ya bani damar in kawo maka agaji wancan tunda an kare maka shi to ki duke ka kuma Allah ya tsare maka rayuwarka aka zauna baka addu'a Allah musamman irin duniyar yanzu da zai ta zama mutum muna rayuwa da mutanen da kai ba sa son ci gaban kowa sai kawo nan su akwai wanda shi bai son ci gaban kowa sai kashi to irin wannan abun da ke maganin su addu'a in kana addu'a kana karanta azkar na rantsa da Allah sai dai a dinga gani kana wucewa a tabbiyar ka kuma a rasa ya ake sirrin qiyamul layli ne shi da mamakiyin kai kana so kaga baya gare sa ka ƙara tusa masa rashin lafiya a zuciya wallahi ka dinga tashi cikin dare duk wanda ya saba ka yasa kai gaba in dai kana tashi a dare wallahi sai ya barka ka gwada wannan ka gani Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma a qiyamul layli duk abin da ya dame malam duk abin da ya dame kwanciyar hankali ne baka da a gida arziki ne kuke nema duk abin da kake da bukata ta cikin dare ka gaya ma Allah shi Allah kawai jiran kai yake kan roka nan take shi Allah ya ce malaiku ku ce an ba su kawo shi kenan kaga in ka wani kuma shi da qiyamul layli sai daga ramadan sai ramadan kuma rawal limaman ga kawai saboda tsaban ma wasan ko riya bace ko me kawai addu'a kawai su suke ba addu'a kawai eh Allah to Allah ya datar da mu ka zaman ko kana wa kanka addu'a yafi sai annabin Allah yake cewa wa salatul rajul fil layl sallam mutum a cikin dare yana karkare zunubai shi ma thumma tala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta wannan ayar tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun annabi ya karanta wannan ayar tatajafa junubuhum haqarqarin su suna nisantar anil madaji'i akan gurin barcin su siffar masu imani Allah ya ce tatajafa junubuhum ma'ana haqarqarin su suna nisantar inda suke yin kwana yad'una rabbahum suna roƙon kwana suke suna roƙon ubangijin su khawfan wa tama'a suna tsoron abin da ke wajen Allah na azaba kuma suna kudin abin da ke wajen Allah na rahama sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka ba su na dukiya Allah ya ce ba su arewa suna ciyarwa sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ba wata rayuwa da ta san ma ukhfiya lahum abin da Allah ya koye musu min qurrati a'yun na jin dadin rayuwa jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suke aikatawa a gidan duniya kenan ba wanda ya san irin abin da ke da kai da cikin aljanna wallahi babu shi ba wanda ya san irin biyo za ku tanta maka aljanna a ce maka akwai kwamo akwai banana akwai wacece asalin al'amarin malam Jabir sai in mun cike eh matukar sai dai in mun shiga ciki zaka ga iya hakikanin abin da ake cewa aljanna karamin misali kamar mutum ne bai taba yin aure ba ya shekara 35 40 bai taba aure kuma bai taba sanin mace ba kuma sai ya aure ya kake tunani eh a ce mutum ya shekara 30 ko 40 bai yi aure ba ko bai da alaka da mata bal ma tsaro sai yake sai kuma gashi yau ya angunta a daren barin dalle yi imaji da kaga abin da zai kasance to haka ita altarbiyya ake ba shi labarin mata je su ne yake ko haka biyu da zaka ci ana baka labarin aljanna to baka santa ba za ka gane ta ba sai in ka shiga ya Allah ka kai mu aljanna da rahamarka sai annabin Allah yake ce masa ala ukhbiruka bi ra'sil am ba za ka so in baka labarin kan al'amarin gaba daya ai ma'ana kan al'amari wanda da shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam ai al'amru lisan alladhi min ajli khuliqa ra'sihi wanda dalilin wannan abun ne Allah ya halicci mutum dalilin zawarka duniya wannan al'amarin ne sai yace bala ya rasulullah yace iya annabin Allah sai yace to ra'sul amri ana tuma ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanamihi ba za ka so in baka labarin kan al'amarin da kuma watan gimshikin al'amarin da kuma tsololuwakan al'amarin sai yace manzon Allah iya annabin Allah ina bukata annabin Allah karantar da ni miye kan al'amarin sai manzala ce shi yace da shi ra'sul amri al-islam kan al'amarin musulunci ne shine dalilin zawaka duniya kenan kai musulunci dalilin zawo kowa duniya ba wanda Allah ya halitta da zaka iya kai kabu ko yayi adili ta ko yayi hukun shago duka wannan nafila ce dalilin zawo mu duniya dan mu bauta wa Allah ne kamar da Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ashe kaga zawaka duniya dan ka bauta ba wani aikin office da aikin gwamnati da wato duka wannan ziyara ce duka wannan dan ka saji dadin bautawa bautawa Allah subhanahu wataala ne amma abinda dalilin sa ne ka zo duniya shine dan ka bautawa Allah shi yasa annabi ra'sul amr sai ce wa umuduhu kuma gimshikin al'amari shi gimshikin musulunci gaba daya shine as-salah da ce sallah ana nihi salloli guda biyar gimshikin al'amari ai ka san in babu gimshiki ana gina babu gimshiki ba ta yi ko umud foundation ki ba ta ba yadda za a yi a gini ba ta da babu gimshiki ko a yi ta babu ko ta kun babu foundation kin ba zai yi ba annabi ya ce gimshikin al'amarin shine sallah shine ga lokacin da mutun ya bar sallah to gimshikin musuluncin nasa gimshika sunni sun roshe yana sunan musulmi ne amma ba musulmi bane shi yasa sallah wafi girman al'amari kuma wasiyar annabi ta karshe a duniya kenan as-salatu salah haka annabi ya ce kuriki aiki za mu salata kuriku akan yin sallah da kuma abinda dama ku ta mallaka na matan wallahi haƙi ne mai girma manzo Allah ya karatu ne mai girma annabi ya mana nan riko da sallah da kuma kula da iyali wannan mas'ala ce mai girma mu ji tsoron Allah a cikin sha'anin sallah mu kuma ji tsoron Allah a cikin sha'anin iyalin mu sai manzo Allah ce wazirwati sanabihi kuma tsololuwar kan al'amarin shine al-jihadu fi sabilillah yin jihadi cikin tafarkin Allah subhanahu wataala yin jihadi a cikin tafarkin Allah kokari jihadin nan malume sun kasa shi kashi kashi akwai jihadi da ake fita domin a tafi tigari da yaki irin da sahabbai suka yi kuma ka san wannan al'amarin fa na addini kai dai kawai kai iyayinka ba za ka yin komai ba duka ba za ka yin komai kace sai kai impossible sai shugaban halittar ma da aka saukarwa da addinin wallahi akwai garuwan da ya bari ana kafirci dole su Umar dan Khattab ne su Usman suka dafa suka yi futuhat suka yi fatahu anan amma ya bar su irin su Qaisar Rum da Allah dan manzo Allah ya bada labari a Qur'ani Allah ya ce ghulibatur rum fi adna al-ard wa bihum min ba'di qalbihim sayughlabu ai ba zamanin annabi ya faru ba sai bayan shudewar rasul manzo Allah aka ci rum da yaki ina fatar mun fahimta to shi jihadi babban jihadi shine a kama a rike takobi kuma a wajihi makiya addinin Allah wanda annabi yayi kuma sahabbai sun yi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah da shi ake fita ya je yaki kuma ya tura an tafi yaki akwai sariyat kuma akwai ghazwat akwai yaki da annabi da kansa ya fita kuma yaki annabi ya rawani da takobin sa kuma ya fita a gabatsa da shi ba karamin tarimi bane sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gashi takobin sa sannan kuma ga sahabbai a fito a gabatsa amma a cikin tarihi gaba ɗaya manzon Allah saboda tausayin sa har yaki daga tabi so ɗaya taba kashe mutum da hannunsa sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya annabi ya taba kashewa da hannunsa waye shi guda wasira waye mutumin da annabi ya kashe da hannunsa shi kadai ne a tarihi daga nan manzon Allah bai taba kashe komai ba ko dabba annabi bai kashe ba shi kadai ne na ba ku asami wajibul manzil wannan exercise da mai zanci kowa ya je gida ya yi shar shi wallahul musta'an dan haka al-jihadu fi sabilillah jihadi a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala sannan kuma jihadin nan taba tambayar manzon Allah shin da mutun yayi kokari dan kare mutuncin garin su da mutun yayi kokari dan ya nuna kwazon sa da fasai da jarumtarsa da mutun yayi watan mutun yayi jihadi ya yaki dan ya nuna watan shuja'ar sa karfin sa wanne ne yayi mutun yayi dan Allah sai annabi yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta zamanto a sama shine yayi dan Allah subhanahu wa ta'ala ashe yanzu da wanda zai zo yayi wa'azi dai ya nuna girman kujerar sa ko rigar sa ko karatunsa, wanda ya yi dan Allah, to shi ne wanda ya yi dan al’ummar annabi ta amfani. Wanda ya taimaka, ko shi ne wanda ya jihadi a taimako, wanda ya yi dan al’ummar annabi ta amfani a rayuwa. Ina fatar mun fahimta. Sai manzo Allah yake cewa, ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli, ba za ka so ba in baka labari abinda ya haɗe ya mallake wa'incan abubuwan gaba ɗaya, duk ya shahe su, duk ya tuɗe ya riƙe su duk gaba ɗaya, duk ya tattaro su ya riƙe gaba ɗaya shi kadai. Ultu bala yace, sai nace eh ya annabin Allah, ina buƙatar annabin Allah a bani labarin abinda zai haɗe a watan al-islamikin da kuma umudihikin rasul amri kenan ko da umudihi da kuma zirwata sanamihi. Sai manzo Allah yake ce masa, kuffa alayka hadha. Sai annabi ya kama halshen shi haka, haka annabi ya kawo shi ya ce, kuffa alayka hadha, rike wannan, ka rike wannan, ka rike wannan, ka rike wannan. Sai Mu'azu ya tambaye, yake ce manzon Allah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Yanzu annabin Allah za a kama mu da abinda muke magana da shi, yanzu abinda muke faɗa za a yi mana hisabi da shi. Sai annabi ya ce masa, ka sarqilatuka ummuka, mahaifiyarka ta yi barinka, mahaifiyarka ta yi barinka. Wannan karin magana ne da Larawa suke yi, karin magana ne da suna nuna suna kudaitar da mutum ne akan yarki abinda za a faɗa masa da muhimmanci. Kusan karin magana shi karin magana kansa ba karatu ne, ta yadda in aka faɗi karin magana to akwai abin da ke sa a faɗe sa, ba haka kawai ke sa ba, ka je karanta duk wanda ya karanta abin da ake karanta faculty da science yana fahimtar wannan abin. A Larabci ka je jami'ar Islamic ka karanta lugha, shi ma a lugha karanta mege suna al'adab wa ulumul insaniya, to za ka moru da waɗannan ababe kowace karin magana da inda ake faɗinta. Hatta a cikin Hausa malam duk karin magana akwai inda ake azasa. To sai annabi ya ce masa, sarqilatuka ummuka, mahaifiyarka ta yi barinka, gyatumarka ta yi barinka. Annabi ba ya faɗa ka bane don ya walakantar da shi, a sai don ya kwaɗetar da shi akan ya riƙe halshe, riƙen halshe abu ne mai muhimmanci. Ke sa kaga halshe mafi tsoka mafi haɗari a rayuwa, daga ciki guda biyu ne, daga ciki halshe da daga ciki, da shi ake shiga musulunci, da shi ake fita musulunci. Duk wanda shiga musulunci da halshe ya shiga, kuma in kaga mutum ya bar musulunci da halshe ya bar musulunci, in kaga mutum ya shiga musulunci to da halshe ne ya shiga. Dan dole sai ka furta ashhadu an la ilaha illallah, ko kuma ana fita musulunci da halshe kware da gaske. Sannan kuma shi yasa annabin Allah yake cewa, duk wanda ya yi min alkawali na kiyaye ababe guda biyu, ni kuma na yi masa alkawalin cikin aljanna ran tashin alkiyama. Annabi ce, duk wanda ya tsare min abinda ke tsakanin labbansa guda biyu, me ke tsakanin labba guda biyu? Halshe da kuma abinda ke tsakanin cibiya da guwayu, me yake nan? Al'auran mutum ko? To annabi ce, duk wanda ya kiyaye su waɗannan, duk wanda ya kiyaye su, ya kiyaye su abinda ake ce ma kiyayewa, ni kuma na yi masa alkawarin cikin aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala. A zan ku abinda za a bada cikin aljanna, kaga yanzu misali a ce an aza gasa, a ce firikin ka kujera aikin hajji, ka ba karamar gasa ba ce ko? To balantana a ce cikin gasar shi ne aljanna. Shi yasa aka tambaye manzon Allah, me yake kai mutum huta? Sai ya ce, abinda ke yawaita mutum kai huta shi ne al-lisan wal farj, halshe da farjin mutum. Halshe, kaga da halshe ana ƙarya, ana gigira, ana tsegumi, ana shiga ba a saka ba. Shi yasa annabin Allah yake cewa, inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa, daga cikin abin Allah na so muku abu guda uku, kuma yana kyamar abu guda uku. Daga cikin abin da Allah yake kyama, Allah yana kyamar anci anci. Kuma yanzu duniyar yanzu mun aure anci anci, yanzu babu malamai, babu ƴan kasuwa, babu gwamnati, ba kowa dai anci. Tushen labari ina, waye faɗa shi? Gaji mutum ya ce, shi ma gaskiya dai shi ana faɗa. In ka ci ka zama to ka riƙe anci anci, to in ka je gobe kiyama za a yi anci anci da kai. Dan wallahi akwai su suna nan mala'ikun da Allah ya jirga a cikin jahannama, da su jirga in jahannama kashi. Allah ya samu wani lafiya. Dan haka shi annabin Allah yake ce masa, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, tambaya ce annabi ya masa. Au qala ala manakhirihim, shin Allah yana kifar da mutane a cikin wuta ne dalilin abinda fuskus ta aikata, ko kuma dalilin abinda hancinsu aikata? Manakhir, wato hantunansu, wannan shine manhaj to shin wai ana turmuza mutane ne a cikin wata dalilin abinda fuska su ta aikata ko kuma dalilin abinda hanci su ya aikata ka san idanu a cikin jikin dan annabi adam mafi tsadar al'amari shine me fuska duk cikin jikin mutum baki dai kaf babu gaba mafi tsada a rayuwa kamar fuska ai daga cikin dalilin da yasa annabi ya ce kada marin mace ki ne haranta marin mace a musulunci haramun ne haramun ne haramun ne duk abin da za ta yi maka ka mare ta amma ba lakan laihi ka dan jibge ta a baya da santir ba laihi ke shi ma kun kata ka ji mata ciyo in ka san za ka ji mata ciyo to kake yi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai annabi ya ce illa hasaidu alsinatihim fati abunda watan halsuna suka girba ai mabiya yawan abun da ke sanya Allah ya turmuza mutum a cikin wuta shine abin da halshen sa ya shuka a duniya ya ga je kiyama sai a girbi wannan abu sai a tsora shi wuta a kansa kuma ba ci karatu ce sa kaga halshenka kowa ya iya bakin sa ba malam Bahaushe ce bakinka alaikum kowa ya iya bakin sa kuma likulli maqamin maqal wa likulli makanin maqal kowane guri akwai inda ya kamata kowace zance akwai inda ya kamata a faɗe ta kuma kowane guri akwai irin magana ta dace da shi ba ko ina ake faɗin wata magana ba wata magana ana dibin maslaha ce ba za a faɗe ta ba ce sa halshi ka iya shi daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam al-khulqiyya manzon Allah baya kunci sai akan abin da ya shafe sa duk abin da annabi bai da alaka da shi ko ya ji kuna faɗa ba zai shiga ba zai sawa ki sa ba amma ko wani istawar iya yi da zai tsegumi saboda mutum ya sa riga tsegumi kuna hira ku canje ji kuna surutun ku sai kaga ya taso ya zaka ya zauna ai ba haka bane kaza sai hira ta kuma tashi to ire-ire waɗannan mutanen su ji tsoron Allah kuma su kiyaye Allah subhanahu wataala ya sanya mu yi lafiya wannan karshen wannan hadisi kenan da haka hadisin yana karanta da mu cewa ashe dalilin da ke sanya mafi yawan da ke sanya akai mutum huta akwai halshi a ciki kai halshi kuma kun ga mata wallahi ku koya matan ku iya rike halsun su mu koya matan mu da diyan mu iya riko halshen su shi hoji gara ho yanzu ana koyar da ne tun mutun na karami dan ka daga ya zaman to duk abin da ka sai ya zo ka tsara wajen ka na masa wannan abu da bi abata da kyawu ko kun bayyana halshe abu ne mai girman gaske tsoka ce mafi girma yanzu gigara ta ramanto ruwan dare game duniya sai wanda Allah ya tsare abin mamaki kiskan iske mutum da Qur'ani hafizin Qur'ani yana gigara yana tsegumi ai wane yayi kaza ai wane sai ya saki mata tai ai an ce bai ci suwa kaga wannan maganar to yafi abin da shi wane nan da kuke yi laifi wajen Allah ko mun bayyana ka koma kana firan mutum yanzu misali a ce wane mazinaci da kowa san mazinaci ne sai ku dawo ba nasiha ba komi ba ku zauna kuna fira ai wane ya kaza da kaza da kaza kuna aibanta su kuna fadin abin da yake yi na laifi to wannan hira da kuke yi tafi zina da yake wajen Allah zama laifi ko mun bayyana ka dauko firan mutum kana bada labarin yayi kaza yayi kaza aikin da yake yana da sauki game da abin da ku kuke yi gaban Allah subhanahu wataala shi yasa musulunci akwai ruhu asiri a cikin sa ka zaman to ka gani baka gani ba ka ji baka ji ba ka iya kunnanka ka iya bakinka sai Allah ya tunhira shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da wannan hadisi yana da fawaid masu dibbin girma kware da gaske akwai fa'idodi masu yawa sai dai babu lokacin zamu iya ambatar su ba lokaci abinda muka fara da ya zama to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wa'annan ababen da annabi ya fara cewa suna kai mutum zuwa aljanna Allah ya ba mu iko yin su Allah ka taimake mu akan tsayuwa akan wa'annan ababen ya Allah ka samu aljanna da rahamarka ya Allah duk abin da zai fito da mu daga aljanna ya Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da zai kai mu aljanna Allah ka hada mu da shi ya Allah muna roƙon ka taimake mu da shiga aljanna nan ya Allah ka rabu da annabinka annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya Allah ka rabu da su Abubakar da su Umar da su Uthman da su Ali su Mu'adh dan Jabal Muhadi cikin aljanna muna sharruwan taslim da su sansabila Allah subhanahu wa ta'ala ka hore mana cin kajin aljanna Allah ka hore mana sharruwan aljanna ka hore mana watan muyi watan makarkari da kazar aljanna kuma hore idan Allah ka aure mana da su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.